Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama tashoshinmu a radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin ta farko a shekara ta 2017, wato 2 ga watan Janairu. Muna kuma yi muku barka da sabuwar shekara. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kungiyar IS ta dauki alhakin harin da ya halaka mutane 39 a ƙasar Turkiya, yayin da akalla mutane 30 suka mutu a wani hari na daban a ƙasar Iraki. Koriya ta Arewa ta ce tana gab da kammala shirinta na mallakar manyan makamai ciki har da na nukiliya.
Kanin labaran kenan. Masu kula da lamura a Najeriya suna gani kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba a madakan da gwamnati ta ɗauka da nufin bunƙasa masana'antu. Ko menene dalili?
Su masana'antun nan da duk ake ta magana na cikin gida, ai su ne kawai a ƙasar. Amma duk wasu kayan aikinsu da suke amfani da shi, shigo da shi ake.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kiwon lafiya ne suka rufe waɗansu asibitoci masu zaman kansu bisa dalilan cewa
in ka tele sai a ce ka tai clinic. Clinic din nan ɗan an zo sai ka iske wanda ya kamata ne ya tsaya ma gwamnati aiki, ana biya ne duk wata, shi ne za ka iske, kuma lokacin aiki shi ne ke aiki tun cikin wancan clinic.
Isu Harande zai shigo da shilin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda a yau zai nazarci yadda kasafin kuɗin bana ya shafi fannin ilimi a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a ranar da sabuwar shekara ta kama a wani gidan rawa a birnin Istanbul da ke Turkiyya. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar ta nuna cewa wani sojan daular ta ne ya kai harin bindigar. Kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Turkiyya a yau Litinin sun rawaito cewa an kama mutum 8 da ake zargi na da hannu a harin, amma kuma babu ɗan bindigar a cikinsu. A dai ranar Lahadi ta gabata ne ɗan bindigar ya harba mutane aƙalla 39 ciki har da wani ɗan sanda a wani gidan rawa mai suna Reina, kafin ya arce. Akwai aƙalla mutane 600 a wajen shakatawan, kuma wasu daga cikinsu sai da suka fada cikin mashigin tekun Bosporus kafin su tsira da ransu. A wasu sanarwa da ya fitar shugaba Recep Tayyip Erdogan ya kwatanta wannan hari a matsayin hari na rashin imani. Wani kakakin sabon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi alawade da harin, tare da yin fata za a kama waɗanda ke da hannu a harin.
Aƙalla baƙin haure 800 ne daga yankin Afirka na ƙasashen da ke kudu da Sahara suka dinguma zuwa kan iyakar Morocco da Ceuta, wani ɗan ƙaramin birni mai cin gashin kansa da ke ƙasar Spaniya, a cewar hukumomin Morocco da na Spaniya. Tattakin da suka yi zuwa wannan yanki ya haifar da arangama tsakanin su da jami'an tsaro, lamarin da ya kai ga jakkata 'yan sandan Spaniya 5 da kuma na Morocco 50. Baƙin haure sun yi yunƙuri ne su kawar da wani shigen da aka kafa a kan iyakar ƙasashen biyu domin shiga nahiyar Turai. Hukumomi sun ce an bar wasu baƙin haure biyu sun shiga yankin na Ceuta domin harbar, wato karɓar magani, bayan da suka ji rauni a arangamar. Amma kuma an ta sakiyar sauran ɗaruruwan baƙin haure zuwa inda suka fito, lamarin da ke janyo suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama. Hukumar da ke kula da baƙin haure ta duniya ta ce a bara aƙalla baƙin haure 5,000 ne suka mutu a tekun Mediterania, wanda haka ya sa shekarar ta 2016 ta zamanto mafi muni ga baƙin haure.
Jam'iyyun siyasa a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo sun cimma wata matsaya a ƙarshen makon da ya gabata, wacce ta nemi shugaba Joseph Kabila ya sauka daga mulki bayan zaben da za a yi a ƙarshen shekarar nan. Al'ummarmu tana buƙatar a yi zaɓe, mutanenmu suna buƙatar canji, saboda haka yanzu mun ɗauki wannan hanya da za ta ba mu damar cimma burinmu, in ji Jean-Marc na jam'iyyar adawa ta UDPS. Wannan matsaya da aka cimma ta samu jagorancin limaman Katolika ne da zimmar kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar, wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama, kana aka tsare wasu ɗaruruwa. ranar 19 ga watan Disambar bara Kabila ya kamata ya soka daga mulki, amma kuma aka dakatar da zaben kasar, lamarin da yasa aka yi ta zargin shi da jinkirta, wato jinkirta gudanar da zaben da nufin tsawaita wa'adinsa. Shugaba Kabila ya fara mulkar kasar Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo bayan da aka shema yafinsa a shekarar 2001, ya kuma lashe zabe a shekarar 2006 da 2011 a zabukan da ƴan adawa suka ce an tafka magudi, kuma kundin tsarin mulkin kasar ya haramta mai sake tsayawa takara a wa'adi na uku. Ita dai kasar ta Kongo bata taba samun sauyin gwamnati cikin kwaccin hankali ba tun bayan da ta samu ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka na kasar Belgium a shekarar 1960. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yan sanda da jami'an asibiti a birnin Bagadaz na Iraki sun ce akalla mutane 30 suka rasa rayukansu, kana wasu 25 suka ji rauni a yau Litinin, bayan da wani dan kunan bakin wake ya taurara tsakansa a wata mota da ke shaƙe da ababen fashewa a wata kasuwa mai hada-hada. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wannan hari, kamar yadda ta tabbatarwa kamfanin dillancin labaran ƙasar na Amaq. Shi dai maharin ya tada bam ɗin ne a yankin da ake sayar da kayan marmari da na lambu a kasuwar wacce ke gabashin Bagadaza a lardin Sadar, wanda matatara ce ta mabiya aƙida Shi'a, waɗanda kuma ake yawan kai hare-hare a kansa. Wannan hari ya faru ne yayin da shugaban Faransa François Hollande ke wata ziyara a ƙasar ta Iraki domin ganawa da jami'an ƙasar da kuma dakarun Faransa da ke aikin wanzar da zaman lafiya.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce ƙasarsa ta kai zango na ƙarshe a shirinta na mallakar makami mai linzami ƙira fasahar ballistic. Shugaban ya yi wannan jawabi ne a ƙarshen makon nan a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin. Ya ce gwajin bom ɗin hydrogen da muke yi da sauran guje-guje ciki har da na makamin nukiliya mataki ne na mayar da martani ga masu yin barazana da makami na nukiliya, kuma guje-gujen sun yi nasara. A bara kaɗai, ƙasar ta Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami na nukiliya sau biyu, duk da irin suka da takunkumi da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata. Kuma waɗannan matakai da ƙasashen duniya ke ɗauka a kan ƙasar ya sa hukumomin Pyongyang suka mai da martani ta hanyar hanzarta bunƙasa shirinsu na nukiliya, tare da yin guje-guje a lokuta daban-daban kamar haka. Tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya sha nuna damuwarsa kanta da jijiyar wuya da ake yi a yankin Koriya. Sannan ko a jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta dakatar da aikace-aikacen da take yi na gwajin makamin nukiliyan, wanda ka iya barazana ga zaman lafiya a duniya baki ɗaya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madan labarin mu bude taskar hotonnin namu a Najeriya, inda garan bawul a kan tsarin musayar kudaden ƙetare da kuma hana waɗansu jerin kayayyaki da ake sarrafawa ƙasashen ƙetare shiga ƙasar, da ma matakin rufe shigo da kayayyaki ta iyakokin ƙasar daga ƙasa, wato da ƙasa, daga matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na bunƙasa kamfanonin wato masu zaman kansa a ƙasar yana janyo kace na ce. Mahmud Ibrahim Kwari ya yi hira da Malam Ja'afar Sani Bello, babban jami'in sabon kamfanin sarrafa tumatir da Dangote da ke Kadawa a jihar Kano. Ga abin da yake cewa.
Kamfanin nan namu gaba ɗayansa babu ta inda yake samu wutar lantarki, shi yake samar da kansa ruwan wutar lantarki, kuma wannan wutar lantarkin daga man diesel ake samar da ita. Saboda haka akwai magana tsadar shi diesel ɗin kansa yanzu ya ruɓanya, kuma akwai magana mukan mumuna da ma'aikata da muke biyan su da kuɗin musaya ƙasashen waje, ledojin na musamman da ake dura shi a cikin wanda muke kira aseptic bags. Wannan daga waje ake shigo da shi. Banda wannan babu wani abu da za mu iya cewa gashi kai tsaye sai mun yi amfani da kuɗin ƙasar waje mun siyo shi. Amma fa kar ka manta cewa na'urori muke da su, kuma duk na'urorin nan ba wanda aka sarrafa ko aka kera a ƙasar nan. So duk wata na'ura da ta samu wata mishkila, to fa sai fa mun nemi kuɗaɗen musayan nan mun je mun siyo su. Saboda haka dole ne idan dala ta tashi, dole ne ta shafi al'amuran mu na ayyukanmu.
Jidai kamfanin Erasco da ke Lagos mai ayyukan sarrafa tumaturi yayin helar komawa China da Ghana saboda matsalolin musayar kuɗi da mahukuntan kamfanin suka ce suna fuskanta. Haka zalika wasu ƙananan masana'antu sun koka da matakin sanya ababen adana tumaturi a jerin kayayyakin da gwamnati ta haramta shigo da su Najeriya. Lamarin da suka ce ka iya tilasta su su rufe aikace-aikacen su nan da watanni uku masu zuwa. Yanzu haka dai su ma manoma na bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta. Malam Alfashitu wani manomin tumaturi ne a nan Kano.
Kaga matsalar taki. Takin nan ana sayan sa 1,500-2,500. A halin yanzu 1,800 ake saye, 1,500. Maganin feshin nan naira 400 ake sayan ta yanzu 1,600 ce. Yanzu injin nan a shekara ta gabata inji 1,017 ga muka saya. 20,000. Amma yanzu 1,045 ne 1,050. In ka ebo kayan nan ka kawo kasuwa. In ka noma shi in Allah ya taimake ka yayi. In ka zo ba inda zaka sayar da shi ta fannin da zaka samu taimako in ba Allah ya daga darajar kayan ba sakamakon ba wani kamfani da zai karbi kayan nan ba wata tallafi na gwamnati
shi kuwa Malam Ado dan iya haya da ya shafe kimanin shekaru 30 yana noma da kuma cinikayyar tumatur cewa yake
noma na tumatur shine yanzu zaka noma shi in baka tafi ka kai shi ba kai asara da baka tunani ka duba yanda muka tsinci kanmu a cikin wani yanayi talaka zai ba da 9,000 da dau buhun taki daya a yanzu nan bigiran da muke wannan tumatur abinda ake sayan sa 800-700 kwando guda an yi ma haro da tantan an sai iri irin nan abinda muke sayan sa naira 1,900 gwangwani yanzu abinda ake sayan sa naira 5,400 gwangwani daya.
Binciken da nayi dai ya nuna cewa duk da karancin kamfanonin sarrafa tumatur a Najeriya akwai wani kalubale a tsakanin su da diloli masu shigo da tumaturin daga kasashen waje. Malam Jafar Sani Bello yayi karin haske.
Kasashen da suke samar da tumaturin da ake shigo da shi suna da wutar lantarki, ruwa ba sai sun yi treating din sa ba. Mu muna da masana'anta a cikin kamfanin mu wanda sai ta tsaftace ruwa ta tace ruwan da za a yi amfani da shi. Su duk wannan ba matsala bane a wurin su. So waɗannan abubuwan ya rage kudaden da suke kashewa wajen samar da wannan. Kuma karkamanta su a can kasashen da ake shigo da tumatur din suna da manya-manyan gonaki wanda suke abin da ake kira commercial agriculture, mechanized agriculture. Harakan noman da za a yi shi na tumatur wanda tun daga dashen shi dan tumatur din har izuwa girbin tumatur din babu inda hannun dan adam yake shiga. Ai ribar da take cikin tumatur din koda dala ta kai naira 1,000 ne za su iya zuwa kasar waje su siyo wannan tumatur din a farashin wannan kuma su zo su ci gwagwaban riba. Ai shi yasa duk ake ta kai goro ake ta kai mari ake cewa mu a cikin gida ba za mu iya samar da tumaturin da ake bukata. Ko mutane suna manta cewa matsalar mu a Najeriya ba ta markadaddan tumatur bane. Matsalar mu a Najeriya ta tumatur ne dan gona. Ya fito daga gonarsa mutane su ɗebe shi su sarrafa shi a cikin gidajen su yanda suke bukata.
To amma Alhaji Attahir Magaji Gwarzo da ke zaman babban jami'i a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ya kawo shawara kan warware waɗannan matsaloli.
Su masana'antun nan da duk ake ta magana na cikin gida ai su ne kawai a ƙasar amma duk wasu kayan aikin su da suke amfani da shi shigo da shi ake. A tabankuna sun zo suna rage ma'aikata sun zo suna rage albashi kuma su ake tsammanin ma su bawa ma wannan masana'antun bashin da za su je su sarrafa. Tsari mai dorewa ya zama dole ƙasa ta yi shi sannan duk mu rabu da wasu tsarin riga da ake kwaikwayo daga sauran ƙasashe wanda suka fi mu ci gaba mu zauna mu kalli matsalolin mu cikin ƙasar nan mu ga menene yake damun mu ne ta yaya zamu maganin sa.
Alhaji Attahir Magaji kenan na cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun rufe waɗansu asibitai masu zaman kansu bayan da wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa ba su cika ƙa'idojin aiki ba matakin da tuni waɗansu 'yan gwagwarmaya suka kushewa. Wakilin Musulmi Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yame.
Lura da yadda wasu likitoci a asibitocin gwamnati ke saba wa ka'idar aiki ta hanyar kaurecewa wuraren aiki a lokacin da ya kamata su kula da marasa lafiya saboda kwadayin abinda suke samu a asibitoci masu zaman kansu, yasa hukumomin kiwon lafiyar al'umma aikewa da jami'an bincike a lahirin asibitocin kasar Niger, inji ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Iliyasu Idi mai nasara.
Talaka suna kuka in ka telik sai a ce ka tai clinic. Clinic din nan an zo sai ka iske wanda ya kamata ne ya tsaya mu gwamnati aiki ana biya ne duk wata, shine zaka iske kuma lokacin aiki shine ke aiki tun cikin wancan clinic. Daga Attanin har Juma'a akwai waɗanda suna cikin clinic na biya, in wata yayi kuma zai tsara mu gwamnati hannu ya ba su kuɗi. Alhali ba su yi mu gwamnati aiki, baka taba jin an ce mutun ya mutu cikin clinic ba, duk in ta lalace wannan mutumin dauko shi ake a kawo shi a jiwa gwamnati shi, to wannan abu ne an ka ce mutane su ji tsoron Allah.
Tun ba je ko ina ba matakin ya fara rutsawa da wasu asibitoci masu zaman kansu, daga cikin su har da clinic Ni'ima, duk wanda cewa ana mata kallon mai tallafawa talakawa, sai dai ministan na ganin ba anan take ba.
Ni'ima da mutane ke cece ku ce bisa gare ta, ai ba ita da an kauri ba, akwai likita, akwai ai masu zaman kansu su kai kakin akai masu zaba su in kararu ha sun kai sore. Lehuka na farko da anka zo anka diba ba ta da takarda ko ba ta taba tambayar takarda ba ma wadda ta izini ba ta taba ba. Na biyu wanda adda ita ma'aikacin gwamnati ne, Centre de Santé de la République aiki duk wata gwamnati na biyan shi, sai ya je bude ma clinic uku gaba ɗaya, alhali duk mutum yancin da ke gare ya bude clinic guda. Sai ya zamanto duk waɗanda an ka aiki suna aiki cikin wannan likita, babu wanda adda takarda ta an bashi yanci na shi wannan aiki. Lahiyar mutane kamin ba abun wasa bace, to don haka nan ne an ka je an ka liƙe wannan inda ta yau in ta komo cikin ƙa'ida gobe ana buɗe ta.
Shugaban asibitin ta clinic Ni'ima Dr. Adakal Usman, wanda bai bada damar in naɗi muryarsa ba, ya ce zai bi umarnin doka saboda haka ba shi da ja a kai. Sai dai kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na nuna rashin gamsuwa da wannan mataki da suke yi wa kallon, wanda ya goga wa talakawa sosan tsiya. Malam Dambaji Son Allah shine shugaban kungiyar horar kula ta Kadad.
Ka tai nan hospital ka tai ka ga mutane wasu bisa gado wasu kwance, kuma yau in ba matsayi gare ka ba yau sai ka mutu da tsaye, consultation ma ba ka samu. To kaga ire-iren wani abin a ce a kama su a karya su, a'a sai ai musu falala. Tun da mutum ne dan Adam ne kuma dan Niger ne wanda ya doko hanya ta ciya shina taimaka mata talaka luwancin lahin shi ne, kuma yayi lahin shina abinda doka ta tanada ai mai, amma ya kamata wannan izini ai dubar da za a yi in dai ya cika takardu na bashi izini, a bashi izini shi ci gaba da aikin shi saboda talaka suna cin muriya.
A watan Nuwamban da ya gabata ne ministan kiwon lafiyar al'umma da ke bayani a majalisar dokokin ƙasa ya sanar da shirin kaddamar da bincike a daukacin asibitocin ƙasar a wani yunkurin magance matsalolin da talakawan Niger ke korafi a kansu a duk lokacin da suka je neman magani, yayin da kungiyoyin jami'an kiwon lafiyar al'umma ke yi wa matakin gwamnatin kallon wani bita da kulli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam.
Muna yi madaukacin masu sauraronmu a ko ina a fadin duniya, barka da yammacin wannan la'asariyar Litinin ta farko a cikin sabo shekarar 2017. Ta da fatan duk alkhairin da ke tattare da wannan sabo shekarar Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki daya, Allahumma amin. Masu sauraro, a farkon wannan shekarar shirin namu zai fara da maida hankali ne akan halin da bangaren ilimi ke ciki a Najeriya, tare da kuma duba makomar ilimi a cikin wannan shekarar idan Allah ya kai mu. A cikin shekarar da ta gabata dai, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware zunzurutun makudan kudade don farfado da bangaren ilimi a baki ɗaya ƙasar. Hasali ma gwamnonin wasu jahohi sun bi sahun gwamnatin tarayya wajen ware makudan kudade don raye ilimi a jahohinsu. Idan ba a manta ba, a cikin kasafin kudin kasa na bare da gwamnatin tarayya ta gabatar, wanda bangaren ilimi ya kwashi kaso mai tsoka fiye da sauran bangarori, amma a kasafin kudin bana kuwa sai ga akasin hakan. Shin ana iya cewa gwamnatin ta cimma burin da ake bukata ne a bangaren ilimi da aka samu raguwar kaso a kasafin kudin kasar na bana? Dan nazartan hakan, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ya tuntubi Farfesa Muhammad Mustafa Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria don gano hikimar hakan da gwamnatin Najeriya ta yi na rage ma bangaren ilimi kaso a kasafin kudin bana.
Kasafin kuɗi na shekara ta 2016 wanda muke ciki da zai kare zuwa watan hudu na baɗi ya ware kaso mafi yawa ga ilimi, amma na bana kamar an maida hankali ne kan tattalin arziki. Shi idan ka duba na bara da na bana din, wani tasiri ne yake da shi kan ilimi?
Wato wani lokacin ake magana budget a Najeriya yakan zamo abin lokaci ajibi gare mu, saboda wani bincike da muka yi, amma ba wai a budget ne na kasa gaba ɗaya ba, na local government, sai yake nuna mana cewa wato kullu ana repeating figures ne, ana sake maimaita abin nan ne ke wato budget ake yi, amma ba nutsuwar cewa ga wani damuwa da ake so a maganta. Ko wannan figures da kake gani kace percentage kaza ya kare a rubuce ne kawai, an yi zuwa aikace babu shi. Wato abin da nake so in faɗa nan shine cewa wata shekara an yi magana ilimi, wato saboda akwai wani abu da ake so a aiwata ko a achieving haka. Wannan shekara kuma hankalin kowa, tunda kaga magana ce ta yan siyasa, kullun su kokarin su wani abun da mutane za su gani su ji dadi haka, ko da yayi aikatu ko biyu ba. Wato magana economy yanzu, saboda kowa ya dauka cewa ai damuwar mu tattalin arziki ne, ai akwai recession, akwai sauransu haka, ina gaya mu wani cewa in dai ka karanti mai recession, ka san recession, in ka ga Najeriya sai ka ce a'a, eh to gwamnati dai ba ta da kuɗi, amma mutanen Najeriya su suna da kuɗi. Ranar Lahadin nan na fito gidana kusa da wata coci ne, akan taru duk Lahadi za a yi abin, yau na fito wani Lahadi na fito ban ga mutane ba, sai nake tambaye su a me ya faru ne ba mutane, sai aka ce aidin sun tafi hutu. Nace a to ya an ce ana da sashi, mutane suna da kuɗin da za su tafi hutu a je a shagali. To abin da sai na kawo wannan in gwada maka cewa to shi budget na ƙasa musamman na Najeriya, wato kamar yanki faɗi kawai ake yi, amma an ka duba actual aikin ba aiki ake da shi ba. Ka ko kamar ilimin, ka kamar mutanen mu ne na asu da suke magana suna bukata kaza, suna son kaza, to amma me za ku yi da shi? Ina ilimin yake? Ina ake so a kai shi? Ba mu fa da data na cewa okay, yanzu ilimi a Najeriya ga matsayinsa ga inda yake, sannan ga inda muke so mu je, ba fa wannan abu nan. So ni wani lokaci budget ne yanzu in an faɗe shi muna kallonsa ne kawai, so na san in an zo aikin ba inda za a je. To ka kauce wannan ma, sai kuma aka zo cewa ma kuɗin ma ba a saka ba a kai, kasafin ma da aka yi ba a yi kasafin da an bawa ilimin ma wani abu ba. To mutane suna ganin cewa ko za ka iya gyara tattalin arziki ba ilimi, ya za a wani abu? Ilimi za ka ba mutane, tattalin arziki gyaru. Ilimi za ka ba mutane, tattalin arziki. To ina so nuna cewa wato ko wani rashin fahimta ne na masu mulkinmu da suke ganin cewa ai damuwar tattalin arziki ne. Damuwar ku ba tattalin arziki ba ne, damuwar jahilci ne da yawa mutane yawa. Ka ba wa mutane ilimi sai tattalin arziki ya gyaru. In ka ba wa mutane ilimi da kansu za su samu abin yi. To amma kuskuren da ake shi ne a'a, ba ma za a hangi haka ba. Saboda me? Za a tila kuɗi wani waje, kuma za a je a sace kuɗin na shiga a wasu abubuwa da shi. Aikin ba za a yi da shi ba.
Idan mutane sun fahimci wannan bayanin, ba lalle yawan kuɗin da aka ware da sunan za a yi wa ilimi aiki ba ne, watakila kana gani wajen gudanarwa ne ake samun
matsala. Gudanarwa ne da kuma wato zuciyar cewa aikin ake so a yi. Har yanzu a Najeriya bacci fa muke yi. Don yanzu in ka tambaya wanda yake kan a education, yanzu ka je ka tambaye shi ina ne matsayin ilimi a Najeriya, ba zai gaya maka ba.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu Alhikaya, da bakonmu na farko a wannan shekarar, Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Muna miƙa godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Da wadda ta bada umarni, Julie Lazers Grisham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke taya ku murnar sabo shekara daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To a gaida Harande, yanzu ga Baba Yakubu Makere da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sako na farko ya fito daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, Aliyu Usman Taka Lafiya. Ya ce kira na ga kungiyar haɗa kan musulmin duniya ta OIC shine ta ɗauki matakan gaggawa da zai taka birki ga cin zarafin da ake yi wa musulmin ƙasar Myanmar. Sako na gaba daga Baba Gana Ibrahim da Alhaji Umar Lawan DPO da Malam Ibrahim malamin gona dukkaninsu a zangon Daura suka ce muna kira ga gwamnatin ƙasar Myanmar da ta gudanar da kwakwaran bincike kan jami'an ƙasar da suke musgunawa musulmai 'yan ƙabilar Rohingya tare da yanke musu hukunci daidai da laifinsu idan aka tabbatar da suna da hannu a aikata laifin don tabbatar da adalci da ɗorewar zaman lafiya a ƙasar. Wannan sako na cewa assalamu alaikum VOA, gaskiya muna jinjina muku ga yanda kuke bamu dama a koda yaushe muna bayyana ra'ayoyinmu a shafukan internet kamar Facebook da Twitter da email da ma ta hanyar kiran waya. Muna godiya kwarai da gaske, Allah ya saka muku da alheri, amin. Daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi da Alhaji Garba mai yan kunni dukkaninsu a Rijau. Wannan sako ya fito daga Malama Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Tace salamu alaikum VOA Hausa. To Allah ya sa jawabin da shugaba Buhari yayi na cewar kafin karshen wannan shekara zai farfado da tattalin arzikin kasar ba kunne ya ji bane. Gadin yadda sauran abubuwa ma suka gagare shi cikawa. Daga karshe ina addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya. Wannan sako ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai Gwambawa jihar Gombe a Najeriya. Ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, ku bani dama in taya shugaba Muhammadu Buhari da al'ummar Najeriya murnar shigowa sabuwar shekara. Ina fatan Allah sa mun shigo a sa'a. Ina fatan Allah ya bawa baba Buhari damar farfado da tattalin arzikin kasar albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Sako na karshe da cewa muna taya sarauniyar Ingila jaje rashin karfin jikinta na zazzabin mura, da fatar Allah ya bata lafiya ta dawo fagen fama. Daga Hafiz Larabe Gusau.
To a gaida makeri, har yanzu kuna da wannan damar bayyana ra'ayoyinku. Kamar yadda muka saba, an jima a shirinmu na yamma za mu bude layuka domin jin ra'ayoyinku. A yau dai za mu so mu ji matakan da kuke bukata gwamnatocin kasashenku su dauka na inganta rayuwarku da kuma gudunmuwa da za ku iya badawa a cimma wannan buri. Yanzu ga Mamu da tashin muhimman kanin labarai.
A yau Litinin, kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a ranar da sabo shekara ta kama a wani gidan rawa a birnin Istanbul da ke Turkiya. Wato wata sadarwa da kungiyar ta fitar ta nuna cewa wani sojan daular ta ne ya kai harin bindigar. Kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Turkiya a yau Litinin sun rawaito cewa an kama mutum takwas da ake zargi na da hannu a harin, amma kuma babu ɗan bindigar a cikinsu. A ranar Lahadi da ta gabata, ɗan bindigar ya harbe mutane aƙalla 39 ciki har da wani ɗan sanda a wani gidan rawa mai suna Rena kafin ya arce. Aƙalla bakin haure 800 daga yankin Afirka na ƙasashen da ke kudu da Sahara sun dunguma zuwa kan iyakar Morocco da Keta, wannan ƙaramin birni mai cin gashin kansa da ke ƙasar Spaniya a cewar hukumomin Morocco da na Spaniya. Tattaki da suka yi zuwa wannan yanki ya haifar da arangama tsakaninsu da jami'an tsaro, lamarin da ya kai ga jikkata 'yan sandan Spaniya 5 da kuma na Morocco su 50.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jikon, sai kuma can da yamma kamar yadda muka sanar. Kafin mu sallama, bari mu miƙa barkar haihuwa ga Abbas Gata da mai ɗakinsa domin ƙaruwar 'yan biyu da suka samu Allah Raya Joshua da Jamima. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, alheri ke muku, fata alheri.